ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sallah, barkanmu da shan ruwa, barkanmu da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wato wannan ibada ta azumin Ramadan da kuma karshenta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadodinmu gaba daya daidai da muka yi, Allah ya bamu lada kuskure, kuma Allah ya yafe mana, Allah ya samu gyara nan gaba. Yau muna tara ko? Muna tara ga watan Shawwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447, wanda ya dace da 27 ko? Ga watan uku shekara ta 2026. Muna ci gaba da yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Hajj. Mun tsaya daidai aya ta 37. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 38 cikin wannan sura mai albarka, suratul Hajj. Bayan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mamu hukuncen wannan ibada ta aikin haji, tun daga inda Allah ta'ala ya ce azzin fil nasi bil hajj ya tuka rijalan wala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq, ko kuma tun daga wa idh bawana li ibrahima makan al bayt Allah tushrik bi sha'an wa tahir bayti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud, tun daga nan azwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lan yanala Allah al-humwa wa la dima'uha wa la yanala al-taqwa min kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin, duka Allah ta'ala ya bayyana mana wasu daga cikin hukunce aikin haji da kuma manufofin aikin haji da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya shar'anta wa bayin shi je su yi wannan ibada a inda Allah ta'ala ya iyakance inda za a yi ta. Sai Allah ta'ala bayan haka ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, Allah ta'ala ya ce lalle Allah ta'ala yudafi'u yana bada kariya, yana tunkuɗewa. Allah bai faɗa abin da yake tunkuɗewa ba, domin duk wani mummuna abu ya shiga ciki, dukkan wani abu mummuna ƙarami ko babba Allah ta'ala yana ingije mu masu imani shi. Alil ladina amanu dangane da waɗanda suka yi imani Allah na ture musu, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, lalle Allah subhanahu wata'ala ba ya san dukkan wanda yake maha'inci kafiri. Wato wannan aya mai girma a cikinta Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari ne, kuma Allah ta'ala yana yin alkawari, kuma Allah ta'ala yana albishir ga waɗanda suka yi imani. Akwai bada labari, akwai alkawari, kuma akwai albishir ga masu imani cewa Allah ta'ala yana ture masu dukkan wani abu wanda yake abin kyama, ko wani abu da ba kaso, ko wani abu da baka ma roki Allah ya kare ma shi ba, Allah yana kare ka daga shi, ko wani abu da ba ka jin daɗin shi, ko abin da kake tsoro, abin da kake saurayi same ka, to Allah subhanahu wataala yana ture maka shi. Allah ta'ala yana ture ma masu imani dukkan wani sharri, dukkan wani mummuna abu. Me yasa Allah yake ture masa? Saboda imanin nasu. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu, masu imani. Me yasa? Saboda imanin, saboda sun ba da gaskiya ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani mai girma da duk wanda Allah ya ce a ba da gaskiya da shi, shi yasa Allah ta'ala yake ba su kariya. Allah yana kare su daga sharrin kafirai, magargashiyar kafirai, zagon kasan kafirai, cin amanar kafirai, yagar kafirai, cutarwa ta kafirai, duk wani abu wanda zai fitowa daga wurin kafirai, to Allah ta'ala yana tunkuɗe mu masu imani shi wanda yake mara kyau. Dan Allah ta'ala yana kare masu imani daga sharri na shaitan da waswasin shaitan. Da yawa daga cikin waswasin shaitan da sharrin shaitan duka Allah subhanahu wataala yana tunkuɗe ma masu imani. Hatta sharrin kansu ma Allah yana kare su. Abinda kai ne kake jawo shi da kanka, maimakin ya zama bala'i gare ka sai Allah ya ingije maka shi. Ko ba haka ba? To mutumin da baka ganin ya hau abin hawa, ba ruwan shi da wake gaban shi wake bayan shi, ba abin da ya sha mai kai, yayi nan yayi nan, ba shi ke zama kanshi ba. Amma kuma sai ka ga ya fita lahiya. Kaga ya jawo makan shi, amma sharrin kanshi ne, amma Allah ya kare shi. Kun zo kun yi tsaye kuna jiran wuta ta kama ku wuce, kawai shi sai ya zo ya ketare, kuna fata maka ku lokaci. Kuma ya ketare lahiya, Allah ke kare shi. Ko ba haka bane? Kuma kaga mutum ya dade yana wannan, kuma abin da ya same shi kariya ce ta Allah. Amma ba yana laifi wurin Allah. Mutane sun yi jima'i akan su tsaya, in wuta ja ta kama sai tsanwa ta kama a ketare, shi kuma ya ki tsayawa. Kaga duk mun yarda, shi kuma ya ce a wannan yarda ku ta banza ce. Kaga ai sabon Allah ne. Yana zunubi, amma duk da yana zunubin kuma sai Allah ya kare shi. Sharrin kanka kenan, kai da kanka ka jawo. Ko ga mutum ya ja ma kanshi kayan shaye-shaye, kaga wannan sharrin kai ne. Ko zinace-zinace, ko wani abu daga cikin ayyukan saban Allah subhanahu wataala, kai ka jawo ma kanka. Amma Allah subhanahu wataala sai ya kare ma sharrin wannan abu. Kai dai ka dauki lokaci mai yawa ma abin da ya same ka, ba dan wani abu na da kyau ba. Allah ta lalace yake baka bari. Duran da Allah ya kama ka abin ba zai maka dadi ba. To Allah yana tunkuɗe ma da wannan abin da zaka ja ma kanka saboda tausayin Allah. Haka Allah subhanahu wataala yana kare mu daga ainihin mugayen ayyukan. Sharrin wannan mugayen ayyukan da muka aikata, maimakin sakamakon su sai Allah ta'ala ya ture mu saboda tausayin Allah subhanahu wataala. Kuma Allah subhanahu wataala yana dauke ma masu imani yayin saukan wani abu wanda bai da dadi, abinda su ba su ya daukan mu kansu, sai Allah ta'ala ya dauke musu shi. Sai Allah subhanahu wataala ya sa abin ya zo musu da sauki. Bala'i ne, amma Allah ta'ala sai ya kama musu, shi ya jarrabe su sakamakon sun yi ba daidai ba. Amma kuma Allah ta'ala saboda sun yi mai ba daidai ba din, to Allah ta'ala ba zai hallaka su da wannan bala'in da ya jarrabe su da shi ba, sai ya kawo musu shi daidai yadda suke iya dauka. Ba dan komai duk tunatarwa ce Allah subhanahu wataala yake yi saboda a jara nan gaba a zamanto na kwarai, a bar mugayen ayyuka, a bar cutarwa, a bar abin da ba daidai ba. Saboda haka dukkan mai imani da Allah subhanahu wataala yana da wannan kariya ta Allah subhanahu wataala. Duk mai imani yana da irin wannan daraja gwargwadon imanin shi. Kowa gwargwadon imanin shi, gwargwadon kariya da tunkuɗewa da Allah subhanahu wataala yake mishi. Muna ganewa ku? Kowa gwargwadon imanin shi. Saboda kowa gwargwadon imanin shi, Allah yake mai mu'amala. Imanin ka goma ne cikin ɗari, sai amma mu'amala ta goma cikin ɗari, sha biyar cikin ɗari, sai amma mu'amala haka nan, ishirin cikin ɗari, har sai an kai wanda ɗari bisa ɗari. Kaga daɗin da ya sha wurin Allah kai ba za ka sha shi ba. To kowa gwargwadon imani shi. Akwai mai imani ɗan kaɗan, akwai mai imani mai yawa. Imanin shi ya kai, akwai wanda imani riga da wando ne, hada hulla duk imani ne, hada gilashi, hada agogo, hada salo duk imani shi ne. Wani kuma riga da wando gare baya da hulla cikin imani shi. Wani riga shi singila ce, t-shirt ce, riga shi ta imani. Wani ma da ya bardar ce gare ta imani. Idan yana da sauki, wani tsirara yake ba ya da riga sai wanda, wani fanta kilat gare shi, wani kilat ɗin ke gare shi, wani ma silif ke gare shi, to wani ma
tsirara yake.
To kaga yadda za ka yi tawa da balalwa, ka yi yawonka, kai kake da wanda za ka yi tawa da dubarar, ba ko ina ba ya yi shiga ba. Yawwa yana tawa ya ga sirgin shi wanda yake a wurin da shi zai kwana. Ko ya ɗan ba da baya haka kamar ba shi ba ne, ko ya tsaya yana cin tawa wani abu sai ya ga ya wuce ya taso. Ko ba haka ba? Don ya tunkara shi cikin gari. Ka tunkari wanda kake a wurin da ya shi cikin gari. Ba aiki kake ba haka kawai ka hito cikin gari. Ka tunkare shi. Ce ina kwanan ku da dai bar da rayuwa yiwa ba aiki ba kawai ran nan kwalliya ce ka sha ta dai bar da kawai ka shiga ka san ba ka yarda ko ido hudu da shi to wallan ta a ce dai bar da ce da kuma dan guntun wando take yawo ka ka samu tabuwa ya ce dan Allah ga ya madaye shi ta dawo gida har ka samu lafiya. To Allah ta'ala yana ma kowa mu'amala gwargwadon mi? Gwargwadon imani shi. Daidai da imanin ka haka Allah ta'ala yake baka irin wannan kariya da yace yana kare mu masu imani dukkan wani bala'i da duk wani abu da yake bayi da dai. Allah ya kara mana imani.
Amin.
Allah yace inna Allah lalla Allah la yuhibbu ba'isan kullu khawanin dukkan wanda yake mai yawan ha'inci. Ma'ana ma'inci a cikin amana shi da Allah subhanahu wataala ya dora mashi ita. Allah ya dora mana amana na ainihi mu tashi da haƙƙin Allah da Allah ya dora mu. Allah ya ce inna arabna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashraqana minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah ya ce mun kawo amana ga sammai bakwai, mun kawo amana ga ƙasai bakwai, mun kawo amana ga duwatsu suka ki ɗauka suka ji tsoron ɗauka. Mutum sai ya ɗauka, lalle mutum ya kasance mai yawan jahilci ne, mai yawan zalunci. Ma'ana ɗan adam wannan amana da ya ɗauka can yi ta yake, ba kowane ɗan adam ba, ba kowane mutum ba. Akwai mutane waɗanda suke maha'inta ne, azzalimai ne, macuta ne, su ne Allah baya su. Allah ya kiyaye. Saboda haka amanar da Allah ta'ala ya ɗora masu sai su tauye haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ta'ala ya ɗora masu su canja wannan amana ɗin. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ana yace ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah, kada ku ci amanan Allah. Kar ku ci amanar ku. Dukkan ku yi alali kun san baya da kyawu. Kar ku ci amanan Allah, ku ci amanan manzon Allah, kar ku ci amanonin da ke tsakaninku. Amanar Allah shine ka bauta ma Allah. Cin amanar Allah shine ka je ka bauta ma wannan Allah. Ka ɗauki wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah ka ba wannan Allah, to ka ci amanan Allah. Allah ya baka amana ka canyi. Rike amanan Allah shine ka tsaya ka kadaita Allah da ibada. Duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ba a ba kowa shi, to kakka ba kowa shi sai Allah. In ka yi haka ka riƙe amana, kuma dole ne ka riƙe wannan amana da ke tsakaninka da Allah. Tsakaninka da manzo Allah shi ne ka yi biyayya, ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka so manzo Allah, ka girmama manzo Allah, ka daraja manzo Allah, ka bar ɗaukar manzo Allah kamar sauran mutane. Shi ba kamar mutum ne amma ba kamar sauran mutane yake. Mutum ne amma Allah ya ba shi darajar da bai ba kowa ita ba. Ka zan kiji ga ranka, kana kamar shi ne da kowa bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka zan kijin Allah ta'ala bai halittar da kake so kamar shi ba. Wannan dai yana cikin amanar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da zaran ka sauka daga waɗannan abubuwa da muka faɗi, to ka ci amanar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To kuma akwai amanoni tsakanin ma'aiki, haƙƙoƙin da suke tsakaninmu. Kana da haƙƙi a kaina, ina da haƙƙi a kanka. Idan ban tashi da haƙƙin da Allah ya ɗora mana a kanka ba, kai ma haka nan, to dukkan mu mun ci amana haƙuri. Tsakaninka da matarka amana ce, Allah ya mika ta ga hannunka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye amanoninku tsakaninku da matanku, domin kun karɓo su ne da amanan Allah subhanahu wataala. To kar ku yarda ku yi musu shigo-shigo ba jirgi sai sun zo gidajenku ku rinƙa cin amanarsu. Kaga mutum yana rayuwa da matar shi kamar ba shi ne ba. Kamar ba shi bane wanda ya ta sintiri yana kai da kawo gidan matarsu. ya ta kai da kawo ya ta zuwa da sai da ranar da yamma da kuri ta zuwa inda ganta ban karin shi bai kwantawa ko kuma shi ne bayan ta zo gidan shi kuma yace ba haka nan ba yace yanzu soyayya ta kai waje ba ita rayu gida ba nan kin ta kare sai ta rage wannan cin amana ne tsakaninmu da matanmu mu daina yin haka muna ne na Allah yana rubuta mu dole ne mu gyara wannan wato nan ina aidahi mu'amala haka ba da yayan mu duk danka da zai zo amana ce Allah ne ka gani yace kin yazo ka kula da cin shi da shan shi da suturar shi da komai na shi da karatun shi da lafiyar shi da duk abin da yake bukata da tarbiyyar shi abukan shi da duk wani abu duk menene duka Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ya zaman tomi amana ce ga hannunka iyanka maza da mata duka ka kiyaye wannan wanda zaran baka yi wannan ba to ka ci wannan amana da Allah subhanahu wataala ya dora maka Allah ya kiyaye
amin
to Allah subhanahu wataala baya son mutumin da yake da irin wannan wato nau'i na ne tauye hakokin Allah da kuma tauye hakokin bayi Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mai da amanoni zuwa ga masu su Allah ya murkumu an tuwaddu lamanati ila alihi Allah ta'ala yana umarninku da ku mai da amanoni zuwa ga masu su. To amanar da aka baka to ka mai da mai ita abin shi a lokacin da ya bukata. To da zaran ka zamanto maha in ci mace amana to Allah ba ya san ka. Okay da ka zamanto cikin mutanen da Allah ba ya san. Kafur kuma Allah subhanahu wataala ba ya san dukkan wanda ya kasance mai yawan kafirci. Ma'ana wanda yake butulce ma nemomin da Allah subhanahu wataala ya Allah ta'ala yana ta kawo mai kyautatawa Allah na ta kyautata mishi Allah na ta bashi amma shi kuma me yake hitawa daga wurin shi kafirci da kuma aikin asha wannan Allah subhanahu wataala bayan san shi wanda yake butulu innal insana li rabbihi lakanut lalle dan adam mai yawan butulci ne ga neman Allah subhanahu wataala Allah ya mashi amma yace ba Allah ya mai ba ma'ana bai godiya ga Allah subhanahu wataala sai dangana abin zuwa ga kokarin shi ko tunanin shi ko kuma ya dangana abin zuwa ga wani daga cikin halitta Allah shi ya mashi ba Allah ba saboda haka Allah ta'ala bai san irin wannan mutumin Allah yana kin shi kuma Allah ta'ala yana kyamar shi kuma Allah subhanahu wataala zai saka mashi akan kafircin shi da ha'incin da yayi abinda aya take nuna mana cewa dukkan mutumin da yake da rukun amana wanda yake tsayuwa da amanonin Allah subhanahu wataala mai yawan godiya da nemomin Allah to Allah yana san shi duk mutumin da yake amintacce ne amana ke gare akwai rukun amana ko yi rakai da shi kace amana to ba za ka kare kin wannan magana ba inda za ka jinta ya rike maka annan amana in ka bashi amana iyali zai rike mutuncin su in ka bashi amana kudiya gare in ka bashi amana gida in ka bashi amana dukiya duk abinda ka bashi amana zai rike wa wannan masoyin Allah masoyin ma'aikin Allah domin yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da rukun amana haka duk mutumin da yake godiya da ainihi kyautan Allah subhanahu wataala kullun kai ta godiya ga Allah kanka zamanto irin yanayin da muke ciki kuka ya yi yawa akan godiya mutum na nan da jikka dari aljihunshi ma ba godiya Allah tana nan jikka goma goma har guda goma aljihunshi amma sai kuka yake wannan yanayi da ake ciki wannan nawa da yan kudi kaɗan ne fa wani yana da irin waɗannan goma ɗin so ɗari amma kuma ba godiya ka rasa sanin yaushe ne za ya gode ma Allah sai sun kai kwara miliyan sannan ya gode ma Allah ko da suka kai bai dan dai ka a san halin da yake ciki to kai kana kuka kana da ɗan goma goma guda goma shi kuma wani ɗan ɗari ɗari yake nema guda goma nawa kenan dukabiyar bai samu ba yayi kuka kai ma sai kai kuka to shi wasu ɗan dala goma goma yake so guda goma nawa kenan ɗari bai samu ba yayi kuka kai ma da jikka ɗari saboda Allah sai kai kuka to sai mu gama gaba daya da mai shi da mara shi mai ta kuka ya kamata mai shi ya gode ma Allah mara shi kuma ba kuka yake ba hakuri yake domin kuka ka gaya ma mutane matsalar da kake ciki ka kai karan Allah ne wurin mutane kamata ka kai karan matsalar ka wurin Allah da kai da Allah ka ce Allah kana gani dala 100 ta gagare ni dala 50 ta gagare ni Allah ka kyautata mani Allah ka bani Allah nagode da ka bani da lahiya ta wani ma yana da abin da ba da shi amma yana can bai da lahiya Allah ka diba halin da nake ciki ka sani Allah kai ka jarrabe ni Allah ka bani ka hidda maka yawurin mutum me yake ema rishin imani ne rishin tawakkali da yakini ga Allah subhanahu wataala ka zabi kai kuka zuwa ga bayin Allah ba kai kuka wurin kowa sai wurin Allah annabi yaqub ya ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ yace ina kai kukan bakin ciki na da damuwa ta zuwa ga wa zuwa ga Allah ba zuwa ga wani ba tayin shi yake gaya magaban su dan cewa ku diba ku ga halin da nake ciki ba ku kama mani ba ku tausaya mani a ce masa yayi Allah nake gaya ba kuma to haka yake so sai ma ka samu wannan yakinin dan mutunan kirki dan kai kukan ka zuwa ga Allah domin dan adam da kake gaya ma matsalar ka ba shi jarrabe ka da ita ba ubangijin ka da halice ka shi jarrabe ka da wannan matsala to ka gaya mashi sai ya maka maganin ka saboda haka Allah ta'ala yana son dukkan mutumin da yake yawan godiya da neman Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu godiya kuma ita godiya tana sa Allah ya kara maka Allah ya alƙawari yace wa ista'adana rabbukum la in shakartum la yazidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid in kuka gode Allah yace sai na dada muku in kuma kuka fitilce kuka rauki kuka kuka ga abin kuka ce ba Allah subhanahu wataala yace ku sani azaba ta ba azaba ce mai tsanani sai ita ba ku abin yake amfanin ku ita wahala kan ita tara ba ka ci ita tara ba ka amfana da shi kaga ya zama azaba gare ka sai ka kara kukan ka kwanta wani wuri sai ka ga darmin injin ka 300 ya fado daga addu eh azaba ce sai Allah ya tona ma a shiri sai da kasa wani sai ma gada tare lafiyar ko tare lafiyar ko kana haka sai kudi suka fado 300 ka 300 kana cewa ba ai Allah maka azaba sai ka shi kunya ka rasa yadda zaka yi sai kana da wannan kudin ka ce sai ma gada tare lafiyar ba ya kamata ka saiba mutane naman shika 10 mu a zuwa cakku shi sai kai ka zo wani ba Allah da yaji kai shi guda ya sai ma gada tare lafiya maka da imani Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulm wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ta'ala ya ce an yi izini lil ladina ga wadanda yuqataluna ake yaƙasu da annahum zulmu cewa lalle su an zalunce su saboda an zalunce su an cuce su Allah subhanahu wataala ya ce to an ba su dama su kare kansu wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah subhanahu wataala akan taimaka musu Allah ta'ala lalle mai iyawa ne wato yadda abin yake farko addinin musulunci musulmi sun zamanto an hana su yaki fada da kafirai garin makka zaman da aka yi makka shekara 13 an ce ma musulmi kullun ce masu ake su yi hakuri su daure su yi juriya su ɗauki wahalar da ke hito musu daga wurin kafirai kasabe ba kafirai su yi ƙoƙarin dai samun cikakken imani da samun tarbiya da halaye na ƙwarai kar su damu da daman da kafirai duk wannan yayi ne lokaci ne zai wucewa babu wani abu da yake da wama in ba sarauta Allah ba yi hakuri kawai kyale su ana ta umarnin su yi hakuri ba dan komai sai saboda wata hikima ta Allah subhanahu wataala Allah shi kadai ya bar maka shi sani me yasa ya hana in an musu rama ana su sallah ana su karatun qur'ani ana su duk wata ibada ana su shakar duk inda suka yi ana biye su ana cewa masu sabon addini a shako su a kamo su su ma mutane ne kamar kowa suna da ƙarfi kamar kowa, amma saboda suna da tarbiya ba su yin fada sai da iznin Allah. Sai Allah ya ba su izini da manzon shi, sannan za su yin fada. Shi yasa Allah ya ce kafu yadda ku taba kowa, wanda ya taba ku an kashe mutane ba, an kwace mutane dukiya, an kore mutane daga garin Makka, an kaga da yi musu abubuwan da za su iya ramawa, amma Allah ya ce kafu ki gane shi, ban ba ku izini ba. Haka aka yi ta yi tsawon shekara 13, shekaru irin nada, kuma nada yau shekara 1447, irin waɗannan shekarun ba irin shekarun da muna yara ba, ba irin shekarun da iyayenmu na dare ba, ba irin shekarun da kakanninmu na nan ba, duk an wuce nan. Ku ga diba shekara 13 ta nan da shekara 50 da ta wuce a take. Shekara sai kamance masu annan ka yi, sai an mance, in kuka yi azumi sai kun mance da an yi azumi, kuma sai ku ji an ce za a yi azumi. Yanzu zamani da can babu wani abu da kake lissafi da shi, sai ƙwaƙwalwarka kawai. Masu agogo mutum nawa ne? Kuma ba kowace agogo za ta nuna ma lokaci ba na wata, galibi agogo tana gwada ma awa ne da minti kawai. Agogunan da ba su da dat ta wata-wata, yanzu komi ya zo kusa, duk komi an kawo ba shi kusa. Salularka tana da, cikin gidanka ga kalandare nan, cikin biranka ga lissafi ga yanan. Yasa dan da sai ga abu ya riga ya zagaye, saboda kullun kallon shi kake, da can ka ba a kallo, ba abin da zaka gani. Kalandare gidan waye ke? In ka gan shi so dai gidan wani ba ka kara gani. Biro ma ba kowace biro za ka iske shi ba, ko masu biran lokacin su ma duk ƙauyawa ne, babu wani. To kaga shekaru irin nada ba shekaru ne irin na yanzu ba. Sai da aka shekara 13, ka san wahala ta kai wahala, wahalar da aka shekara 13 cikinta, in rana ta yi tokayen ta fada sai an daɗe. Ku yi karatu da sahi zuwa 11 ku tashi, ku yi ta wasa, ku yi gaji bayan azhar a dawo makaranta bayan la'asar. In an tashi da ku yi ta yi magariba ba ta yi ba, da daddare ku yi ta yi, ku yi ta yi, ku yi ta yi, ku yi ta wasanni iri-iri da daddare. In kuka ta yi kwana sai ga ƙarfe 10:30 za ku tafi kusa. Lokaci mai albarka mai yawa, ku kuma ya zama ɗan gajere. Da saboda haka mutanen da duk wani da suka sha suka dauki wannan lokacin mai yawa, Ubangiji Allah ta'ala ya ce su yi haƙuri. Da lokacin da suka yi ƙaura suka baro Makka suka dawo Madina, aka ci gaba da cutar da su, suka samu ƙarfi, suka samu tsaro cikakke wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so su samu. Sai Allah ya ce a je a yi fada, duk wanda ya taba ku kurama, dama can ku ba masu rauni ba ne, ku ma masu ƙarfi ne kamar kowa. Yawwa, shiru-shiru ba tsoro ba ne. Yawwa, in ka ga mutum kana ta mai yana shiru, ku kakka da tura ta kai bango. An ce mai haƙuri dare da haƙurin shi ya kare abin ba kyau. Ran nan sai ya saita maka rayuwa, sai ka kwammace kiɗi da karatu, ka ce me ya kai ka ma taɓa wannan mutumin. Dare da yamma to shi kenan, ka kare ma kowa, daga ran da raina kanka za ka yi. Mai haƙuri, wallahi kamar taɓa mai haƙuri. Daren da haƙurin shi ya ƙare, ya ɗan maido martani to shi kenan, da kuma la'asar za ka yi, ba ka ƙare ma kowa shekantaka. Allah ya kiyaye. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce uzina, an yi izini lilladina yuqataluna, ga waɗanda ake kashewa. Akwai ƙira'a ingantacciya, adina lilladina yuqatiluna. Maimakon uzina lilladina yuqataluna, adina lilladina yuqatiluna, Allah ya yi izini ga waɗanda suke yin faɗa. Wannan ƙira'ar da ke gabanmu kuma uzina lilladina yuqataluna, an yi izini ga waɗanda ake yaƙa. Kirama, kuna gane ba ku? Yana wannan ya nuna cewa da gabanin Allah ta'ala ya saukar da wannan aya da can an hana su, to amma daga baya kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su izini da yin fada da waɗanda suke fada da su. me yasa Allah ta'ala ya ba su izini saboda cutar su ake cutar ta ke darewa zalunta su ake kawo masa hari ake suna madinan ma ba kyale su babun su haka zangi to Allah ta'ala ya ba su wannan izini saboda me su kare addinin su su kare cutarwa akan addinin Allah ka kara taba shi ka kara zidda mai mutunci to dan kuma gashi an yadda su daga gidajen su kaga duk wannan menene ana sa addinin su sa'annan an cutar da su sa'annan an kore su daga gidajen su da gidanka a kore ka saboda ka bar addinin kakanni da uwaye wanda yake na gargajiya ne na bauta ma gumaka ba wai dan kai wani laifi ba to Allah subhanahu wataala yace wa inna Allaha ala nasri min al-qadir Allah ta'ala yace lalle wadanda aka yi maka Allah yana da iko ya taimake su to tunda Allah yana da iko akan taimakon su me ya kamata su yi kamata su nemi taimakon Allah su nemi gudunmuwa Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya yi alƙawari akan taimaka musu sannan Allah subhanahu wataala sai ya faɗi sifan zaluncin da aka musu Allah ta'ala yace alladhina ukhriju min diyarihim su ne wadanda aka hidda su daga gidajen su ma'ana aka matsa musu sai da suka hita daga gidajen su aka matsa musu da cutarwa aka matsa musu da fitina aka jarrabe su aka addabe su aka gama su da wahala dole suka ce kai bari su bar garin riba ka gan ƴan Makka ne iyaye da kakanni ƴan nan wurin ne amma sai da aka masa abin da dole suka bar Makka wani lokaci sun bar Makka sun tai Habasha da garin Makka ya kama da wuta akan masu imani neman su ake ruwa a jalla a kashe su manzo Allah ya ce ku yi hakuri akan wannan addini ku tai Habasha domin a garin Habasha akwai ko a kasar Habasha akwai sarkin da ba a zalunta a wurin shi ku tai can ku zanna Allah ta'ala ya kawo muku mafita suka je suka dawo suka kara komawa daga rinsu da ƴan uwansu duk aka hade musu baki saboda sun bar addinin kakanni da uwaye Allah ta'ala ya ce an kore su daga gidajen su ne bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba tare da gaskiya ba ma'ana ba su yi abin da ya kamata a ce saboda shi aka kore su ba dan adam kuma yana da ince addinin da yake so ya zaba aqidar da yake so ya zaba wannan tsakanin shi ne da ba tsakanin shi ne da Allah subhanahu wataala ba ruwanka in yayi daidai Allah zai bashi aljanna in bai daidai ba kuma Allah zai kai shi wuta Allah subhanahu wataala ya ce ba dan komai ba illa an yaqulu rabbunallah sai dai sun ce Allah mu wanda ya halicce mu shine Allah da zamu bauta ba ma'ana ba su da wani laifi wanda akan shi kafirai suka dauki banza suke ba su wahala suke azabtar da su sai kawai sun yarda da cewa Allah shi kadai ne abun bauta ba na saboda sun kadaita Allah da bauta sun ce ba su bauta ma kowane gunki sun bauta ma Allah suna ma tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala shi kadai to yan akwai wani laifi da suka makafirai to wannan shine laifin kuma yanda Allah ya ce ma na qawmu minhu illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid basu gara masa azaba ba sai kawai dan sun imani da Allah ta'ala wanda yake mabuwayi abin yabo kawai saboda ka ce ba za ka bauta mu gunki ba kawai sai a dauko ka a rataye ka a shaki ka a rataye ka kai tare to ga ici ko a rataye a darme hannuwan ka haka a rataye ka ga ici kana tare to kai ne nan wurin kana jin kishirwa kana jin yawa ga hannuwan ka bike kaga dole ka ji ciwo sosai kana kuka kana kara a ce ba za mu kwance ka ba sai ka yarda da gumakan nan ka bar wannan sabon addinin da ka shiga wani kuma a shaƙe shi wani kuma a zanki yayyan ka mai wuka ga jikin shi ana caccaga mai ita saboda mi ya bar wannan ba irin azabtarwar da ba a yi ba masu imani ba ba dan komai ba sai saboda sun saki addinin wato mutanen Makka to Allah subhanahu wataala yace illa an yaqulu rabbunallah to wannan yana nuni akan cewa lalle wannan ita ce hikimar jihadi Allah ta'ala ya ce ayi jihadi ne saboda mu musulmi su samu makansu da addinin su yanci abinda ake yi da jihadi fi sabilillah shine tsaida addinin Allah subhanahu wataala da kuma tunkure kabare waɗanda suke cutar da masu imani. Yawa zamanto an tsaida addinin Allah kuma babu wani wanda ya isa ya zo ya maka ba daidai ba saboda wannan addini. Kowa tsaya addinin shi lakum dinukum wali yadi. Waɗannan kabare dole a kare bala'insu, waɗanda su ne suka fara ta'addanci ga masu imani. Dole a kare zaluncinsu da ta'addancinsu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce aibi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah. Ko yake su har sai an kai babu wata fitina da take hitawa daga wurin kafirai, kuma sai an tsaida addinin Allah subhanahu wataala. Shine mafarin yaki. Mutane su samu damar bauta ma Allah, su samu walwala da yanci. Lokacin sallah yayi mu daga murya mu ce Allahu akbar, Allahu akbar. Me kiran sallah kowa na ji. Abinda ake so kenan. In lokacin ya kama ya muta da sallah, kowa na jin muna ikama Allahu akbar, Allahu akbar. Haka a tare sallah Allahu akbar ana jin karatu na tashi. Ana jin kira'a na yin sama. Ana girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Shine mafarin ayi jihadi fi sabilillah. Ba dan wani abu ne, ba dan a bata ran wani, ba dan a tsaida addinin Allah kawai. Kuma dan sauran ibadodi su ma a tsaida su waɗanda suke bayyanannu, kamar azumi, kamar zakka, kamar zamantakewa, kamar hukunce-hukuncen da suke faruwa tsakaninmu, kamar al'amura na aure, al'amura na saki da sauransu, cinikayyarmu, duk wani abin da yake na addini ne, addini ya umarni da shi, duk mu yi to mu yi shi ƙarara, kuma mu bi na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce ayi jihadi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin, in ba dan tunkuɗewan Allah da yake ma mutane sashe da sashe ba. Ma'ana da wasu Allah ta'ala yake tunkuɗe ma wasu bala'in wasu. Ma'ana da masu jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yake tunkuɗe cutarwar kafirai. Ko ba haka ba? Idan musulunci ya ƙarfi to kafirai, sakamakon wannan ƙarfin da musulunci ya samu da jihadi fi sabilillah, to shi kenan an yi maganan bala'in kafirai, an yi maganan cutar wasu. Daga suna shakkar taɓa musulunci, suna shakkar taɓa musulmi ɗaya. Kafiran da ba da musulunci ya wani ƙarfi irin zamanin su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da bayansu, suna jin tsoron su taɓa wani musulmi kowace ƙasa yake. Kowace ƙasa yake, kaga yanzu wannan abin shine koma ga kafirai. Yau kafirai in suna rayuwa cikin musulmi aka taɓa guda, duk duniya sai an ji. Da shugaban Amurka ya ce ‘yan ta’addar Najeriya ba suke kashewa, ya ce kiristoci suke kashewa saboda su ne ‘yan addini shi, ba musulmi ba. Kaga mu musulmi ba mu damu da ‘yan uwanmu ana kashe su ba, alhali duk mu ne muke kashe kanmu. Amma daga can ya zo sai da ya kawo hari saboda mai kishin addini shi, zai yi kishin addini shi da zaluncin shi ya kawo mami, ya kawo ma Najeriya hari. To mu ma mun yi zama irin haka. In ka taba musulmi ɗaya wallahi, sai an tada runduna saboda wannan. Runduna ake tura mayaka, ce an yi labari ƙasa kaza an taba wani, an cuta mishi. Mace aka cire ma hijabi zamanin wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi, ya tada runduna. Ce taba mata, cire mata hijabin ta ne aka keta mata mutuntaci, ya tada runduna saboda wannan. Ya ce a ji a kwato mata haƙƙinta. Ko kaga da irin wannan Allah subhanahu wataala, wannan kokari da ake, sai Allah ta'ala ya tunkuɗe ma wasu da wasu bala'in kafirai wanda suke turawa akan musulunci da musulmi. Saboda haka kokarin da kafirai suke na su rusa mana wuraren ibadodinmu, to da jihadi Allah ta'ala sai ya hana. Fitinar da suke mana ga addininmu, mu ji muna kyama addinin ba mu san shi saboda azabtar wasu, duk da jihadi sai a tare wa. To kaga wannan ya nuna cewa jihadi an shar'anta shi ne saboda mi? Saboda tunkuɗe cutarwa da kuma zaluncin azzalimi. Kawai shi ne manufa. Saboda shi jihadi an shar'anta shi ne saboda wata manufa. Ba an shar'anta shi ne da kanshi. An shar'anta shi ne saboda ya samar da zaman lafiya. Sai ba cewa kai kafirai sun nemi ku zaman lafiya kuma ku kyale su, sai addinin su kuma ku yi nawa. In suka taba ku sai ku yi. Amma ana zaman lafiya kawai sai mu ce tunda sun ji addinin mu bari mu je mu ta musali. wannan ba addinin musulunci bane. Shi yasa ba addinin musulunci ba za a kai mu mutane hari ba sai an kira su zuwa ga Allah. Idan an kira su zuwa ga Allah suka amsa shi gida, in ba su amsa ba sai a gaya musu hukunce-hukunce na zamantakewa tsakanin musulunci da wanda ba musulunci ba. Shikenan, in sun karba, in ba su karba ba shikenan. Sai a ce musu to ba yiwuwa, kuna cutar da mu, kuna mana abin da ba daidai ba, kun mujale ku, mun bar ku koyi addinin ku to ku tsaya nan wurin, in ba haka ba fa to abin da ba da daɗi zai hitowa daga wurin mu, ba za ku ji daɗin zama da mu ba, saboda ku ma ba ku yi kyakkyawan zama da mu ba, mu ma ba za mu yi zama mai kyau da ku ba. Haka ne kawai abin da yasa aka ce ai jihadi kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Abin da muka faɗi daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Wannan aya ba mu ƙari ta ba, amma saboda lokaci za mu tsaya. Insha Allah, in muka dawo rana ta yau sai mu ci gaba. Akwai halitta mutum ya koya ma kanshi karatun Qur'ani ba tare da yawurin malami ba. Ya halitta ba. Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, malamin Qur'ani wanda ya sauka da Al-Qur'ani ga manzala shi ne mala'ika Jibril. Ba manzala bai koya ma kanshi ba, koya mashi akai. To kai kuma ya ne za ka koya ma kanka? Mutum bai koya ma kanka ba da karatun Al-Qur'ani da fassara Al-Qur'ani da sanin ma'anonin Al-Qur'ani, duk mutum ba zai koya ma kanshi ba. Sai ka zanna wurin malami ka san shi, kuma a yi ta sauka ana doa ana dawowa, amma kanka je ka kulle kanka ka samu Al-Qur'ani mai fassara ta Faransanci ko ta Turanci ko ta Hausa, ka je ka rufe ɗaki kullum ka karanta sharhi goma, kai to kana kallon mutane ba san komai ba, kai ka san wani abu. Shi wannan fassara da aka yi an yi ta ne domin ta taimaka ma in fassara wata kalma ta ɓace ba ka je ka diba. Ba wai don ka zama malami da wannan ba, ba a zama malami da mutum ya koya ma kanshi banna za, amma malami zai koya ma abin da ya shige ba duhu, ana cikin karatu can ba an yi wata magana yanzu ga tana kuma ta saba, shi malam zai ma magana ba sabani. Amma kai ke koya ma kanka can baya ka ce ana yi, nan kuma ka ce ba a yi, to ba sai ka rikici nan, za ka zaɓan ma kanka mahita kai kaɗai ba tare da jagorancin wani malami ba, ba ya da kyau. Allah ya kiyaye. Na'am. Yana tambaya dangane da salatul tasbih. Salatul tasbih sallah ce da manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita. Manzala ya ce in san samu ne duk kullun ka yi ta in kana iyawa. In kana iyawa duk sati, in kana iyawa duk wata, in kana iyawa duk shekara. Kai so daya. In kana iyawa rayuwarka kai so daya. To tasbihi ne abin da yasa tasbihi ke cikin ta, in ka fara karatun Fatiha da sura sai kai tasbihi 15. In ka duka ka yi, in ka taso ka yi, in ka tahi 10 za ka yi ta yi har sai ka taso. Sai ka tashi tsaye kuma duk in kana tsaye ka yi 15, in kana ba tsaye ba kuma ka yi 10 har sai ka kare sadaka. Shi yasa ake ce mata salatul tasbih. Allah ya sa mu dace. Amin. Yace kirayoyi guda 10 wai da kuma riwayoyi guda 20 waya za a koyi su. Yanzu muka yi magana. Karatu wurin malamai yake zuwa. Wurin malamai yake zuwa kirayoyi wanda ya kamata ya koyi su shine wanda ya haddace Al-Qur'ani. Idan ka haddace Al-Qur'ani to sai ka je a koya ma. Sai ka nemi malamai masana kirayoyi su je su koya maka su. Akwai yadda za a yi a koya ma. Na maharbata ne ba wai kowa ke, in ba ka da harda ba ka iya kirawo ni. Domin nauyi za su ba sun ma yawa. Amma kai makaranci ne kuma kar ka yarda ka fara su ba ka da harda isassa. Sai kana da gusasshiyar harda. Yawa ta kinkari. Kana da harda tabbatacciya. ta zanna sosai. Yawwa, to sai ka je ka fara koyon kirawoyi. In ba haka ba, ba za ka iya su ba, ka dai san wasu abubuwa cikinsu, amma ba za ka iya ba, saboda kai ba ma abincin abin ba. Shi yasa inda ake koya su ma masu koyon su makarantar Qur'ani, ma'addata ne. Za a koya masu duka da za ka iya, akwai littattafai na suna nan. Akwai Shatibiyya ita ke koya ma guda bakwai. Akwai Tayyibatul Nashr ita ke koya ma guda goma, da riwayoyin guda 20. Akwai Ad-Durratul Mudhiyya. Wannan ita ma tana koya ma guda uku. Suna nan littattafai, akwai sharhikarsu, akwai nawaki, akwai dasubi, duk suna nan littattafai daban-daban. Amma duk makaranta ake ɗaya, ba mutum yake zannawa. Koya ma kanshi ba karatun da aka ce ka zanna ka koya ma kanka, babu shi. Saboda mun daina karatun addini sai mu koya ma kanmu, dan Allah ya ce sauki gare shi. Amma karatun boko ba mu yarda mu koya ma kanmu ba, ko da wanda za a sau wani littafi na science ko na fizika koyi ya ta koya ma kanshi. Saboda ya yi primary ya kare. Ce to kawai bare ya samu littafi na college ya ta koya ya ta karantawa har da ci. Ko yana yiwa? Yanzu ya ta rigima da waɗanda mushe ke koya musu. Suna da mushen da gwani ne yana koya musu, shi kuma ɗaki ya shiga ɓoye yana yi. Wata kalma in ta cije mashi ya ɗauko da tsoron ya diba bai gane ba, kawai sai ya yi karatun ya hito ya taɓa ta ne. Can kusu kuma da abin da ya cije musu mushe ya iya sai ya gwada masa yadda yake. Kawai sun zama ɗaya. Da haka sai ka zama likita ko ka zama injiniya. Saboda Allah ka koya ma kanka. Dole sai an koya ma, sai gwanne sun koya maka. Kamar yadda su ma ba su suka koya ma kansu ba, amma addini mu sai mu ɗauke shi kara zube. Babu wani abu, muna iya zuwa kawai mu koya ma kanmu shi. Babu wani abu. Ko Allah ba zai mu koya ba, saboda mai ga yana muna karanta. Saboda mun daina addinin Allah. To ba daidai ba ne. Kanka yarda ka koya ma kanka wani abu ba tare da jagoranci da shawarar malami ba. Kanka yarda. Za ka ɓace ma hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kiyaye. Na'am. Mutanen da ya tsuwa ba ya azumi, saboda tsuwa shi kenan azumi ya sauka da gari shi. Sai ya ciyar, kullum ya ciyar da abincin mutum guda ɗaya shi ke. In yanzu ne bai samu ya azumin ba, yanzu yake tambaya shi kenan sai ya ciyar da wato abin nan ciyarwa ta kwana 30 kenan. Domin ba ya azumi. Na'am. Gaisuwa bayan an tsari salloli, malamai suna magana, wasu suna cewa baya da kyawu bid'a ne, wasu kuma suna cewa baya da laifi. Waɗanda suka ce bid'a ne suna ganin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tsari sallah mutane na ta gaisuwa da juna ba. Saboda haka dai mafi kyawu shi ne ka yi. Allah ya sa mu dace. Ya shiga sahu? Ya zama garbace ake yi, ashe isha'i ce ake yi. Da kwana ta shigo ne. Lokacin magariba da yake da isha'i. Ka zo ba kai magariba, yanzu ka ce magariba kake yi. A masallaci ake sallar magariba wa haka. Amma ba mamaki imuwa tana samun mutum lokaci. Tana yi wari zan nashi ya sauka. Yazo ya faɗo masallaci. Amma wani haka an taɓa sallar magariba. Ba komi shi kenan sallar shi ta yi. In haka ji za a tashi raka'a ta huɗu. Kuma an ba dan ma sakin rizo ba. Sallar magariba ai. Kaga an yi raka'a ta uku an tashi. To in haka nan ne kaga sai ka zanna, sai ka yi zamanka, ka sallama sallar ka tayi. ba sai ka sake sallah ba. Wasu malamai kuma suka ce a tunda niyya ta sha bamban sai ka sake sallah ba za ka bi wannan sallah. Ana cikin sallah ta bayyana cewa sallah ka daban tasa daban to sai ka bi. Amma dai mafi kusa sallar mutum ta yi daidai inda aka zo irin sallar ka kai sai ka tsaya. Kar ka je kuma raka'a ta hudu liman na tashi ka ce subhanallah. Da tasbihi. To sai ka yi zamanka. Sannan ka sallama sallar ka sallar ka ta yi. Allah ya sa mu dace. Ba za a kira sallar. Ka amince. Na'am. Wai mutunan da yayi balaguro mara tsawa ka kamar garin Shadakwari. Yana yin kasuru. Yana yi. Akwai malaman da suka ce duk abin da yake sunan shi balaguro ne ya isa zuf shi da kwarai ka ga ba unguwa bace. Ko ta wuce unguwa ba unguwa ce cikin maradi ba. To kun tsakanin ta da maradi ma akwai garuruwa da yawa. Wasu kuma malaman suna ganin dole sai balaguro ya kai mil 48 abin da yake matsayin wato kilometer 80 da wani abu. Sai ya kai haka nan sa'an nan za a yin kasu. Amma yanzu malamai sun ce duk abin da yake a al'adance sunan balaguro ba gari ka yi tare gari ka tare wani wuri ka je wani gari to kana yin kasu a cikin shi. Amma dai mafi kusa gaskiya kawai mutum ya bari sai ya balaguro dogo domin shi balaguro an sharanta kasra a cikin shi ne saboda wahala zuwa Shadakwari akwai wahala. Ha? Cerewa ko kasa ka tai wahala ke akwai. Mun tabbata kuwa daga tun daga Shadakwari har Maradi kasa. Har Maradi. Mun dawo daga wazi mota ta lalace. Daga wannan kwanan ta Shadakwari muka turo ma motar muka ta lalace. Mu tsaya mu huta muka gina ƙarshe dai muka baro ta muka baro mutum biyu wurin ta muka tahuwar mu kasa. Har Maradi. To ballantana yanzu abu ya zo kusa. Motuna motoci ga su nan. Yanzu ba a taya da shaki daga nan zuwa Shadakwari. Ba wanda za a taya da doki daga nan zuwa Shadakwari. Da abubuwa hawa sun zamanto na gaugawa ne. Da hanya mai kyau. Labarin kwalta mai kyau. Ga jan da mai shi ma wanda za ka shiga garin Shadakwari shi ma lafiyayye. A kenan dai nesa ta zo kusa. Saboda haka kenan mutum ya bari ya balaguro wanda irin dai malamai suka faɗi cewa balaguro ne mai tsawo wanda cikin shi akwai wahala. Daga gare shi ake fara wato takaita sallah Allah ya sa mu dace. Amin. Na'am. Zai ci gaba insha Allah. Mutum ya fara azumin wato waɗannan kwanaki guda goma na Shawwal sa'an nan kuma sai ga ranar Asabar ta zo. Ko yana iya azumi yana iya yi. Ana iya dama azumin Asabar wanda aka hana shi ne wanda za a warewa shi kaɗai a yi. Muna ganewa ko? Shi kaɗai aka hana. Amma azumi ya zamanto a gabanin shi ko bayan shi a yi azumi to ya halitta. Allah ya sa mu dace. Kamar ranar Juma'a ce ita ma ana yin azumi. Idan da dalili ba kawai za ka ware ta bane saboda girman da ka ce bari ka shi aka hana. Na'am? Yawa azumin kwanaki shida na Shawwal ko? Na ce goma ina. Ina azumin Shawwal ne na kwanaki shida ba wai kwanaki goma. Na'am? Aka yi kamata. Mutum ya basa kuskure wato aka yi katari aka turo mai dala 20. Kawai sai ga dala 20 ya san shi bai ce a turo ba ko ba wani ne ya kyautata mai turo ba shi ma sai ya je da wannan lambar ya tura dala 20 ya mila mai abin sha. In yana da in ba da kuma ya zamanto sadaka ce. Dala 20 ne ba wani abu ba ce, ba wani abin tada hankali ce gare ta ba, in ba ya da. Amma ya sa gare shi dai da ya samu dama wannan lambar sai ya mira musu. Na'am, aiki ko yaya ta ba a wasa da shi, ko mun ganganta shi kakkare na shi. Sai zan bala'i gare ka wata rana. Na'am. Idan mutum yana cikin likita masallacin da ke cikin asibiti cikin likita, to mutum na jin huduban liman a jeri-jeri haka yana ɗan sassarɓo wani abu, wani kuma ya kubce mai baya ji sosai, amma haka ta da sallah yana ji ko ya halitta ya bi sallah daga cikin wato ɗakin likita ya halitta. Tunda dai masallacin cikin likita yake ba waje ba. Amma mu sani cewa majiyaci babu sallar juma'a kan shi. Amma tunda nesa ta zo kusa yanzu cikin asibitocin ana yin masallacin juma'a to ya halitta kai. Tunda cikin rike kusa ne. Koda mutane suka daga murya ba ka iya jin karan muryar su cewa ga abin da ake. Ba laifi kana iya bi. Na'am. A yi masallaci waje yake ba yi, saboda in wuta ta yanke ba za ka ji kara ba, domin ya yi nisa da ke. Amma masallacin marganan bakin likita, na zana ci kamar misali cikin likita. Misali, na so na su bindin malaɗi ba a yi ma a ciki saboda ga wannan ba yi wa. Misali, wani wuri a yi samu a cikin likitan ga masallaci babba kuma zuwa a yi juma a ciki. Don haka nan ne sai a yi. Amma ya zama to masallacin waje yake da nisa da ainihin ɗakunan asibiti to ba saboda yake wa sallah. Na'am. Ko mutum ya sani cewa tunda jiya yake Allah ya ɗauke mashi, da mai jiya da mai gadi tunan ba mun karanta cikin shimawi ba, da mai tsaron dukiya, da wanda ake neman ruwa a shallo. Allah ya sauke ba mu juma'a. Ina zo masallaci a yi dab da kai, kake zaman ka gida. Me yake rubuta? Wannan addu'a yake ga maƙiyan Allah, Allah ya karya su. Allah ya karya su, Allah ya rusa su, Allah ya watsa su, ya watsa masa aniyar su, Allah ya maida su baya, mu kuma Allah ya taimaka mu. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Ruwa mana asiri duniya da lahira. Allah ka yi mana maganin dukkanin matsalolin mu gaba ɗaya, ka kawo mana ƙarshen su ya Allah. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi, ka fuskantar da kafirci da kafirai. Allah ka share mana hawayenmu, ka biya mana dukkanin buƙatunmu. Allah ka cika mana gurulukanmu. Allah ka haɗa mana kanmu ya Allah. Allah ka raba mana rabuwarka ya Allah. Allah ka haɗa kan musulmi ya Allah, ka raba su da rabuwarka ya Allah. Allah ka sa musulmi su so junansu, su rungumi junansu ya Allah. Allah kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah. Allah ka shirya matasanmu, samarinsu da ƴan matansu ya Allah. Allah ka amsa mana addu'o'inmu. Waɗanda suke kula da karatun nan da muke, Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka biya su, ka biya musu buƙatunsu, abin da suke nema Allah ka ba su. Allah kawo mana ƙarshen wahala gaba ɗaya, raba mana zaman banza da zaman kashe wani. Kawo mana aiki mai albarka, Allah kawo mana kasuwanci mai albarka, Allah kawo mana cigaba a garin nan namu, da jihohin ƙasarmu da ƙasarmu gaba ɗaya. Allah ka tsare mana ƙasarmu daga sharrin masharrata, daga kaidin masu kaidi, da makircin masu makirci. Wannan tsadan mai da muke famanta, Allah kawo mana ƙarshenta. Allah ka takaita mana ita Allah. Allah wannan wahala Allah ka kawo ƙarshenta ya Allah. Allah ka wadata mu da motocinmu da motocinmu ya Allah. Allah ka wadata mu da motocinmu da motocinmu ya Allah. Allah ka wadata mu da motocinmu da motocinmu ya Allah. Allah kawo mana saukin wannan bai da muke baba da shi ya Allah. Allah kawo mana saukin shi ya Allah. Allah ka sa farashin shi ya kasa ya Allah. Allah ka sa farashin shi ya koma yadda muke ya Allah. Yadda muka saba sayin shi ya Allah. Allah ka sa ma ya kare ya kasa ga yadda muke sayin shi ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Muna cikin wannan jarabawa ta abin hawan mu ya Allah. Muna cikin jarabawa man abin hawan mu ya Allah. Allah kawo mana rabbi ka kawo mana sauki ya Allah. Allah ka ba mu abin sai ya Allah Allah ka ba mu abin sai ya Allah Allah ka raba mu da tarbiyya ka raba mu da himma ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka zaunar da kasan mu lafiya jami'an tsaron mu Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su daga ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.